أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masu farawa da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya maimaita mana wannan wata mai albarka wato wata na Ramadan shekara ta 1443 yau da ikon Allah muna ɗaya ga watan Ramadan muna roƙon Allah ta'ala akan wannan ni'ima da ya mana wacce take mai girma kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa ni'ima din ta zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin jama'ar da za su ci ganiman wannan wata mai albarka yau da ikon Allah shine darasinmu na farko a cikin tafsirin Qur'ani a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1443 insha Allah ta'ala kuma idan zan tuna wannan shine tafsiri da nake gabatarwa shekara na 7 a wannan masallacin wannan kusan a jere kenan shekara ta 7 cikin taimakon Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sa darasin ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama wannan wata na Ramadana wanda yake wata ne mai albarka malamai sun sha tunatar da mu akan falalarsa a cikin dukkanin watanni guda 12 na musulunci babu wata da ke ɗauke da alkhairi da albarka da falala da rahama ta Allah ta'ala tun daga farkon watan har ƙarshe kamar wata na Ramadan wata ne da Allah ta'ala ya tara alkhairi da ni'imomi da falala ninkin ba ninki a cikinsa shi yasa idan wannan wata ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan zo wajen sahabbansa yana musu bushara yace atakum ramadan shaharun mubarakun watan Ramadan wannan wata mai albarka ya zo muku yana ba ku glad tidings wato yana congratulating sahabbai da cewa wannan wata mai albarka ya zo muku hadithin ya cikin sahihun nasa'i hadisi na 2105 manzon Allah sai ya ce atakum ramadan shaharun mubarakum wannan wata na Ramadan wata mai albarka ya zo muku yace tuftahu fihi abwabus sama wa fi riwayatin abwabul janna a cikin wannan wata mai albarka ana bude kofofin aljanna ana bude kofofin rahama na Allah ta'ala daga sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim a cikin wannan wata ana kulle kofofin wuta wato shiga wuta bala'i ne bi ma'ana abu ne mai wahala kuma a cikin wata manzon Allah yace ana daura manyan shaydanin shaydanu kasan shaydanin suka taru akwai shaydanun shaydanu to waɗannan manyan shaydanu din ana daure su a cikin wannan wata mai albarka shi yasa a wata Ramadan in kaga mutun yana shaydanci to shi ma shaydani ne amma asalin shaydanu masu bala'i an daure ya zama shi shaidanul insu kenan, ya zama shaidanin mutane, amma shaidanin da ke misleading su batar da mu, Allah ta'ala ya daure su. Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya yi ta bayanin falalar, ya ce man hurima khairuhu faqad hurim, dukkan wani wanda aka haramta masa alkhairin wannan wata mai albarka to babu kokonto. In kana neman mutumin da aka haramta masa abu a duniya, in ka same shi to magana ta gare, babu wani asararre kamar mutumin da ya asara Ramadan. In aka ce ka nemo asararre guda 1,000 sai ka samu wanda ya asara Ramadana, to in ka daura mata igiya ka kawo, ina ga za a karbe shi a matsayin guda 1,000 din, saboda babu asarar da ta kai a ce a wannan wata mai albarka mutum yayi asara. Shi yasa wajibi ne mu tsaya da addu'a a wannan wata mai albarka da ibada. Idan watan Ramadan ya shigo, a ƙarshen Ramadan mutanen duniya na kasuwa kashi biyu ne. Kashin farko su ne waɗanda suka yi riba, Allah ya musu rahama ya gafarta musu, Allah ya samu a ciki. Kaso na biyu kuma su ne jama'ar da suka yi asara na wannan wata mai albarka, dalilin wannan Allah ta'ala ya tsine musu albarka. Babu wani mutum da ba ɗayan biyu ba. A ƙarshen Ramadan duka mutanen duniya biyu suke rabuwa. Imma mutum ya shiga cikin waɗanda Allah ta'ala ya musu rahama, ko kuma ya shiga cikin mutanen da Allah ta'ala ya tsine musu albarka. Amma babu kashi na uku, a ce ba ka nan kuma ba ka kan, da haka ke don a ce ƙoƙari a wannan wata mai albarka wajibi ne a kanmu. Ba na ganin abin maganan nan yana yi yadda ya ce, kamar ma gane wancan ɗin ai da wannan. Wancan ɗin ai ya shigo? Irin waɗannan duk ya dace a gwada ne gabanin a zo a fara karatu. Abin magana duka a gwada a ga suna yi, wajen zama a tsara a ga duk yadda ya dace, ba sai lokacin da aka fara ba. Wajen mata ne ake cewa ba su ji, to idan akwai matsala sai su fada insha Allahu ta'ala. Allah ta'ala ya taimake mu, Allah ya sa mu ci riban wannan wata wanda yake mai albarka. Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu, Allah ya jikan iyayenmu da malamanmu, Allah ta'ala ya rahama zuwa ga iyayenmu da malamanmu, Allah ta'ala ya gafarta musu, Allah ta'ala ya yafe musu, Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarin su. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan musulunci, ya dauki rayuwarmu akan imani. Allah ta'ala ya sa kwanakinmu na ƙarshe a duniya su zama mafi alkhairin kwanakinmu a duniya. Abubuwa da suke faruwa a ƙasa marasa daɗi, musamman jarrabawa da muke da shi a Northwest, wato jihohi da suka shafi kaman Kaduna, wani lokaci har da Katsina da Zamfara da makamantansu da duk wani ɓangare na ƙasar nan, muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya. Allah ta'ala ya amintar da mu. Abubuwa da suka faru a 'yan kwanakin nan da aka rasa samu wasu bayin Allah daga cikin 'yan uwanmu sun rasu, muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai. Daidai ɗinsu Allah ta'ala ya karɓa, kurakuransu Allah ya yafe musu. Wanda suka bar zuriya a baya, Allah ya zama khalifansu a kan iyalansu. Waɗanda suke tada hankali, Allah ta'ala ya shirye su. Waɗanda ba za su shiryu ba, Allah ta'ala ya taƙaita fitina ta ƙare a kansu. Mu kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon komawa zuwa gare shi, ya ƙara ba mu ikon tuba zuwa gare shi, ya ƙara ba mu ikon yin taƙawa zuwa gare shi. Waɗanda alhakin abun yake hannunsu, muna roƙon Allah ta'ala ya ba su bakin zarar. A cikinsu waɗanda suke tsayawa tsayuwar daka su ga an samu zaman lafiya, Allah ya taimake su. Allah ta'ala ya haɗa su da alkhairin duniya da lakira. Waɗanda kuma suke cin riba da abun da gangan suke barin abu kada ya ƙare, muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su. Wanda ba za su shiryu ba, Allah ta'ala ya sa bala'i da musifa ta ƙare a kansu. Allah ta'ala ya kare sauran bayinsa na ƙwarai. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Mu yi aiki da wannan wata na Ramadan mai albarka, mu yi ta'addu'a a kai. Allah ta'ala yana amsan addu'an bayinsa. Duk yadda abu ya yi tsanani, duk yadda abu ya gagara ɗan adam, duk duniya ba abin da ke gagaran Allah. Duk abin da yake da wahala a wurinmu, a wurin Allah ta'ala kun fa yakun ne kadai. Idan Allah ya ce kasance, wallahi ladin take zai kasance. Shi yasa wajibi ne mu zo masu yaqini a imaninmu, mu zo masu tabbacin Allah yana karɓan addu'a. Rashin imani ne mutum ya ɗauka wai a yanzu Allah ta'ala baya karɓan addu'a. Akwai bayin Allah da ƙwarai, idan suka roƙi Allah, Allah ta'ala zai amsa musu. Kuma babu kokonto, sun yi ƙaranci amma tabbas akwai su, ba su kare ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikinsu. Allah ta'ala ya sa irin waɗannan bayin Allah su yi wa ƙasa addu'a ta alkhairi, su yi wa addinin mu addu'a na alkhairi, su yi wa al'ummar mu addu'a ta alkhairi. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya, kuma mu yi aiki da lokacin buɗe baki da ake karɓan addu'a, mu yi ta'addu'o'i wa kanmu da iyalanmu da ƙasarmu. Mu yi aiki da wannan dama lokacin da ruwa yake sauka, mu yi addu'a. Mu yi aiki da lokacin da ake sallah na tarawihi ko tahajjud. Akwai awqatul ijaba, lokacin sujada, lokacin da ake yin kunuti mu roki Allah. Wadannan ababe matsayinsu ya kai a yanzu a riƙa yin kunuti don neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki. Mu kuma ɗan adam sai mu yi ƙoƙari mu ƙara duba halayenmu, mu gyara alaƙarmu da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan abin da ke faruwa yana kama da abin da Allah ya ba mu labarinsa a ayoyi da dama a Ƙur'ani. Misali ƙwaya ɗaya a ciki, laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa a'radu fa arsalna alayhim sayyidal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayni dhawatay ukulin khamdin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazaynahum bima kafaru wa hal najazi illa al-kafur. Suratu Saba aya ta nawa? Aya ta 15 zuwa ta 16. Malam Isa kenan, Allah ya maka albarka. Aya ta 15 zuwa ta 16, in ka kara da 17 18 duka suna da munasaba da abin da muke magana a kai. Mu je mu karanta ayoyin nan a cikin nutsuwa da tadabburi da tafakkuri, za mu ga cewa waɗannan abin da suka faru ga mutanen Saba kwatankwacin su yake faruwa ga yanzu. Wajibi ne kowa a cikinmu ya gyara alaƙa tsakaninsa da Allah. Idan kowa a cikinmu iya da matsala ɗaya tsakani da Allah, ya rage guda ɗaya a cikin matsalolinsa da kurakuransa, to insha Allah ta'ala ƙasarmu za ta ƙara nagarta. Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa, Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki, Allah ta'ala ya taimaki masu ƙoƙari wajen ganin ƙarshen fitina din, waɗanda kuma suke cin riba da ita Allah ya shirye su. Idan ba za su shiru ba, muna roƙon Allah ta'ala ya tarwatsa al'amarinsu a ko'ina suke. Lokaci ya ja, kuma listin na kana da tsawo. Injiniya, to bari in bi a takaice, tunda darasi ne na farko. Kafofin watsa labarai da aka samu wasu bayin Allah sun ɗauki nauyin wannan karatu din, muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna. Kowace shekara akan samu bayin Allah da sukan ɗauki nauyi, kuma wannan ɗaya ne kaɗai daga cikin ayyukansu na alkhairi. A cikin nan akwai bawan Allah da na san yakan ɗauki nauyin kafan watsa labarai kaman 10 zuwa 20, amma kuma a Ramadanan yakan ciyar fi sabilillahi sama da miliyan 100 na kuɗi. To wannan shine inda ake cewa wai zahaba ahlud dusur bil ujur, su suke daukan nauyin miliyan, kuma su suke ciyarwa. Shi kuma wannan can babu duk tunda aka fara azumi akan malabi sai da mutum 10 ba, amma yana magana akan misplacement of priority. Amma ga marayu a cikin danginsa, ga marayu a makwabtansa, ga su a gidansu, ba abin da ya taba taimaka musu. Amma shi ba zai aikin addini ba, yana jiran wasu idan suka yi shi kuma zai musu hisabi. Watakila ya zama mala'ikan hisabi ko? Allah ta'ala ya shirye mu. Allah ya yawaita mana masu yi wa addini hidima. Na farko daga cikin sponsors akwai Gerawa Oil Mills daga Kano. Sun ɗauki nauyin kafofin watsa labarai da talabijin guda 14. Na farko akwai Express Radio Kano 10 zuwa 11 na safe. Na biyu akwai Liberty Radio FM na Kano daga 2 zuwa 3. Na uku akwai Dala Radio Kano daga 5 zuwa 6 na yamma. Na hudu akwai Pyramid Radio daga 6 zuwa 7 na yamma. Na biyar akwai Rahama Radio Kano daga 9 zuwa 10 na dare. Na shida akwai Aminci Radio Kano daga 10 zuwa 11 na dare. Na bakwai akwai Freedom Radio Kano daga 11 zuwa 12 na dare. Na takwas akwai Radio Kano FM daga 12 zuwa 1 na cikin dare. Akwai Radio Kano AM shi ma daga 12 zuwa 1 na dare. Akwai ARTV Radio Kano daga 4 zuwa 5 na yamma. Akwai ARTV Kano daga 4 zuwa 5 na yamma. Akwai NTA Kano Star Times daga 10 zuwa 11 na dare. Akwai Katsina State Radio AM 92.1 daga 2 zuwa 3 na rana. Akwai Tambari TV daga 11 zuwa 12 na dare. Sai na 15 zuwa 16 Alhaji Shehu Abubakar ya ɗauki nauyi, wanda muna tare da shi yanzu haka a masallaci da ake karatu. Ya ɗauki nauyin NTA Bauchi Channel 9 TV daga 10 zuwa 11 na dare. akwai kuma NTA Gombe daga 10 zuwa 11 shi ma na dare, sai na 17 zuwa na 23 Alhaji Ibrahim Bagudu ya dauki nauyi, na 17 akwai NTA Sokoto Channel 7 TV daga 6 zuwa 7 na dare, akwai NTA Birnin Kebbi Channel 39 TV daga 8 zuwa 9 na dare, akwai FRCN Radio Nigeria Kaduna AM daga 6 zuwa 7 na dare, akwai Vision FM Abuja daga 10 zuwa 11 na rana, na 21 akwai Farin Wata TV Abuja daga 10 zuwa 11 na dare, na 22 akwai Equity FM Birnin Kebbi daga 3 da rabi zuwa 4 na yamma, na 23 akwai Raihan Radio Birnin Kebbi daga 11 zuwa 12 na rana. Duka waɗannan Allah ya biya su da gidan aljanna. Na 24 da 25 wanda ya dauki nauyi Alhaji Muhammadu Dallaji ya dauki nauyin Sunna TV shine na 24 daga 11 zuwa 12 na dare, da kuma na 25 Unity FM Jos 93.3 daga 9 da rabi zuwa 10 da rabi na hantsi. Sai wani bawan Allah ya dauki nauyin guda 3 shine na 26 daga Africa TV 3 daga 8 zuwa 9 na dare, na 27 a cikin Taraba State Broadcasting Commission daga 4 zuwa 5 na yamma, sai na 28 akwai Jewel FM Gombe daga 6 da rabi zuwa 7 na safe, sai na 29 wanda ya dauki nauyi Alhaji Habu Mu'azu ya dauki nauyin Progress Radio Gombe daga 9 zuwa 10 na dare. Sai wani bawan Allah ya dauki neman ya dauki nauyin na 30 da 31 na 30 shine BRTV Maiduguri TV station Nitcomsat daga 9 zuwa 10 na dare, sai BRTV Radio FM Maiduguri daga 9 zuwa 10 shi ma na dare, sai na 32 wanda ya dauki nauyin Alhaji Muhammadu Ahmad Wabi Baradan Jama'are ya dauki nauyin BRC Community FM 89.5 Jama'are Bauchi daga 9 afwan daga 7 zuwa 8 na dare, sai Alhaji Abdul Dola ya dauki nauyin na 33 shine Fombina FM Yola daga 10 zuwa 11. An kira Dala Arama ina murmushi. Allah ya taimaki Arama. Na 34 hukumar gudanarwa na Wisal TV da kansu suka dauki nauyin na 34 shine Wisal TV daga 6 zuwa 7 na yamma, sai kuma Malam Inuwa Foundation Hadeja sun dauki nauyin akalla guda 6 daga na 35 zuwa na 40, na 35 Rahama TV Kano 7 zuwa karfe 8 na dare, Jigawa TV JTV Dutse daga 6 zuwa 7 na yamma, sai Freedom Radio Dutse daga 3 zuwa 4, sai na 38 Radio Jigawa Dutse daga 8 zuwa 9 na dare, sai na 39 Sawaba Radio Hadeja daga 10 zuwa 11 na hantsi, sai na 40 Aminci Radio Kano daga 9 zuwa 10 na hantsi. Sai kuma Injiniya Ibrahim Yakub Unguru ya dauki nauyin na 41 zuwa 42 Kausain TV daga 9 zuwa 10 na dare, sai YBC Radio da Maturu daga 8 da minti 10 na dare zuwa 9 da minti 10 na dare, sai kuma na 43 Alhaji Nasir Musa Idris Albani Agege ya dauki nauyin na da'awa Sunna TV daga 10 zuwa 11 na dare, sai na 44 zuwa na 45 Alhaji Lawal Shehu Talhat ya dauki nauyin na 44 Queen FM Radio Zaria daga 5 zuwa 6 na yamma, sai NTA Zaria daga karfe 3 zuwa 4 na yamma, sai na 46 Sheikh Ridwan Old Tafo kuma su Ghana ya dauki nauyin na 46 da 47, na 46 shine Alfa Radio kuma su Ghana live ake yinsa, sai kuma Alfa Radio kuma su Ghana daga 10 zuwa 12 na rana, daga 11 zuwa 12 na rana, sai Honorable Ahmar Wadada Aliyu Sarkin yakin shinkafa kefi ya dauki nauyin na 48 shine Making FM 95.9 kefi. To ai Making FM kaban anan Maloni, to a takardar ka dai ba haka aka rubuta ba, to sai a gyara yanzu dai ni ina karanta abin da na gani ne amma shi ya gyara ya ce Maloni SM ko daga karfe 10 zuwa 11 sai hukumar gudanarwa na tauraruwan TV na 49 shine tauraruwa TV daga 8 zuwa 8 da rabi na dare a Darul Hadith Zariya kenan sai Darul Saifo ba ka rubuta time ba okay daga sai wannan kuma ka san Albani okay Albani TV satellite Allah ya ji kan marigayi daga 4 zuwa 5 na nayus kenan lokacin sahur kenan wadannan su ne guda 50 da suka shafi radio da television sai kuma wanda suka shafi social media su ne na 51 zuwa da 54 akwai shafi da matasa anan suke wanda ya dauki sunana ga wanda suke bi online matasa ke daukar nauyin wannan Allah ya biya su da gidan aljanna akwai na YouTube da aka bude shi ma ya dauki ya shafi sunana wanda YouTube Abubakar yake yi shi ma gashi anan Allah ya biya shi a gidan aljanna sai ai media suna sawa a Facebook su ma live shine na 53 sai ai media na YouTube shine na 54 wannan shine abin da aka samu yau an samu wurare guda 54 duka wadanda suka dauki nauyi babba da karami Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna dukkan sakon da aka isar Allah ta'ala ya mana tarayya a cikin lada tare da su duka muna roƙon Allah ya sa wannan ya zama hujja gare mu da gare su ba hujja akan mu ba gaba daya wadanda suke da dama Allah ya ba su ikon daukan nauyin wannan wadanda ba su da dama muna roƙon Allah ta'ala ya bude musu hanyar da za su yi nan gaba ayyuka na alkhairi ba a takaita su kowane hanya muka samu dama mu yi ciyarwa yana da muhimmanci tufatarwa yana da muhimmanci karantar da addini yana da muhimmanci isar da sako zuwa ga al'umma yana da muhimmanci kuma ba mu san wanne ne guda ɗaya za mu yi Allah ya dada mu ba sai mu yi ta yawaita kokari mu yi ta lalube a cikin haske da fata da begen Allah ta'ala ya sa mu dace ni da ku Allah ta'ala ya sa mu dace yau za mu tashi kamar da na faɗa a tafsiri wannan shine darasinmu na shekara ta 7 a jere a wannan masallaci na An-Nur da ke nan Wutatu Abuja insha Allah ta'ala bare mun tsaya a kan su a cikin suratu Ali Imran yau za mu tashi a cikin ta amma banda arama ina so a gane waye zai gaya mun wata aya za mu tashi a kai aya ta nawa aya ta 30 dan uwa dake nan kusa ya ce za mu tashi akan aya ta 31 a cikin sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama wato ita ce suratu Ali Imran daidai kan aya ta 31 ya ce haka ne aran ma haka ne to aran ma ya raba gardama ya ce haka ne to tunda aran ma bara duka sai musallama ko to zadakallahu ilman wa imanan Allah ya kara maka ilimi da imani Allah ta'ala ya kara mana ilimi da imani da Qur'ani da ya kuma sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba aran ma za mu tashi akan aya ta 41 a bana shekara ta 1400 aya ta 31 shine kul in kuntum tuhibbuna Allah kenan ko insha Allah bismillah aran ma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفخه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
Aram maya gaji a tsaya da kansa ni dai ban sai da shi ba ganin daban sa ne aram maya tsaya kul ka ce in kuntum idan kun kasance tuhibbuna Allah kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku dhunubanku wallahu Allah gafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne wannan aya ita ce malamai ke kiranta da suna ayatul mihna sunanta kenan ayatul mihna wato aya ce ta jarrabawa menene jarrabawa da ta mana shine in dai da gaske mu muna son Allah to sharadin muna san Allah to shine mu bi annabin da Allah ya aiko mana shine mihina din in mun ce muna san Allah to alama na tabbacin muna san Allah to mu bi annabin da Allah ya turo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ko muka bi annabin to za mu samu fa'idodi kaman haka na farko yuhibbukumullahu Allah zai so ku na biyu wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku shi yasa malamai ke ce mata ayatul mihna ayar jarrabawa ko kuma a ce mata ayatul imtihan wal ikhtibar ayar zauna ka rubuta jarrabawa a jarrabaka a gaba ka ta jarrabawa ko ba za ka ci ba shi yasa ko karatu kake ko a haddan qur'ani ko abin da ya kama da haka ai ana jarrabawa mu da muka tashi gardawa a sangaya akwai ranar wanki shine ran da zaka kawo tilawa idan ka iya sai ka wanke aldonka wanda bai iya baya wankewa amma in ka kawo tilawa tiryan tiryan sai ka wanke idan ka kai tuntube guda ɗaya in an san kai buru ne to za a daga maka kafa amma in kai tuntube biyu sai a ce baka da wanki yau sai kuma rana ta gaba so sau biyu ne kwanakin wanki sai an samu wanda zai a irin highly and exceptionally talented to wadanda sai ga an daga musu kafa sai a ce za ka yi wanki sau uku a sati duka wannan menene jarrabawa ne in ka rubuta ran da ka iya sai ka wanke sai ku zauna ku yi rubutuwa allo Usaini ya rubuta Usaini Hassan ya rubuta Usaini ya rubuta sai Hassan ya wanke Usaini bai wanke ba saboda me saboda shi ya kawo karatunsa wani bai kawo ba sai sa ake ce mata ayatul mihna aya ce da Allah ya yi dan ya jarraba mu a ga shin za mu ci jarrabawan ko ba za mu ci ba sai ce dalilin saukarta kuma shine kamar yadda Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa shine wasu mutane sun zo sun samu siyayyen halitta daga cikin su akwai al-yahudu akwai an-nasara akwai manya-manyan munafikai da wasu waɗanda suke da raunin imani daga cikin musulmai a farkon musulunci na shigan su kenan suka ce ai mu muna son Allah mu ai mu ma masu son Allah ne sai aka ce to ka ce musu in da gaske kuna son Allah to su bi ka kai annabi in suka bi ka to Allah ta'ala zai so su kuma ya gafarta musu zunuban su dan Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne mafhum tayyib kalmar kul ka ce musu an umurci annabi sallallahu alaihi wasallam ne zaka a wurin malamai na lugha an an ce kul sai a ce me fi'ilul amri ne wa fa'iluhu damirun mustatirun takdiruhu anta shine kul anta ya rasulullah in a yau ne mai karatu kuma kul anta ayyuhal qari kai ne karatu ga ya musu in din nan ko menene sharafin sharafi ne shartiyya ne kuma na iya yin me na iya yin jazma kuntum kuma ya zama me ya zama fi'ilu shart kuma fi'ili ne ma bi naqisun kuma kaga tuhibbuna allaha fattabi'uni ta'un din nan kuma ismu hane fattabi'uni fa'un kuma fa'un ne da ake cewa fa'un alwaqi'a baina ash-shart wa jawab ash-shart ana ce mata fa'un ne talabiyya zaka fattabi'uni kuma menene shi ma fi'ilul amri ne ko fattabi'uni wawun kuma menene shine fa'ilun din ya'un din kuma shine maf'ulun bihi fattabi'uni shine yuhibbukumullahu kaga yuhibbukumullahu ya zama me jawabul amri ne saboda inna bayar yuhibbu shi ma fi'ili ne ka din kuma shine me shine maf'ulun bihi Allahu kuma shine fa'ilun wa yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfir wallahu shi kuma menene shine mubtada ghafurur rahim kuma shine khabar nasa na mubtada din Allah ya rufa mana asiri don haka kul ka ce musu in dai da gaske ne wato shi ake cewa gaban mu daliban computer shi ake cewa condition idan kana rubuta program kana rubuta code akwai abin da ake kawo a matsayin condition in kaza ya faru to condition din kaza ne in kaza bai faru ba kuma menene condition din bai cika ba to zaka in kace kul ka ce in kuntum sharadin inda gaske ne tushibbuna Allah kuna son Allah to fattabi'uni ku bi ni to bin sa shine tabbacin son Allah in ba a bi annabi ba fa to bai zama ana son Allah ba kenan shine abin da ke nufi don haka duk abin da aka sharadi idan jawabu sharadi ya samu to sharadi ya tafi in bai samu ba sharadi bai cika ba to don haka duk wanda ya da'awar son Allah in dai bai bi annabin da Allah ya turo ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bai zama iya son Allah ba ya zama menene da'awa ce kawai ta baki saboda sharadi dole in kana son sa sai ka bi annabi law kana hubbuka sadikan la ata'atuhu innal muhibba liman yushibbu muti'uhu ko kuma kullun yad'i wasilan li layla wa layla la tuqiru lahum bidhaka sadaka ba dama ya zama wai muna son Allah ko ba mu bi annabi ba dole ne sai mun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke tabbatar da cewa mu dinnan masu son Allah ne subhanahu wa ta'ala yau bin annabi yayi karanci ana kokarin bin annabi a sallah ana kokarin bin annabi a azumi yin bude baki da dibino duka waɗannan mutane suna kokari in an ji aikin haji ana kokarin bin su a dawafi da sa'ayi amma fa muna kokari a wani bangare kuma iya lalacewa yau idan ka duba aure a gidajen musulmai ka duba yadda ƴaƴan mu suke yin aure mata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka duba yadda maza yau suke aure wallahi wasu in kaga bikin ba ka tabbatar da wadannan musulmai ke yi ba mace ta fito wani lokaci uban ma na wurin da uwar dukkan halittan jikinta a fili ga angonta a wurin ga abokanansu a wurin kuma a gaban iyayen wai ta tashi tana rawa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wata irin al'umma ce ina addini yake ina tarbiyyar da iyayen mu suka mana ina kunyar addini ina al'adunmu na kwarai da suka dace da Qur'ani da Sunna da muka gada ina suke mun tashi mun samu iyaye mata mace ta zauna gida ɗaya da sirkinta har su rabu shekara 40 ba ta taba hada ido da shi ba a gida shekara 40 sai ta zauna dage aure da babansu a gidan matar ta zauna tana gidan karamin gida ne wataƙila banɗaki ne suke tarayya a kai amma ba taɓa hada ido da shi ba a gidan kuma a gidan ake kwana tare saboda kunya saboda kunyar iyayenmu duk wanda ya kai shekara 40 ko 50 kai ko 30 saboda kunyarsu ba mutumin da ke iya gane kwanakin da mahaifiyarsa ke sallah da wanda ba ta yi sai ta zauna a gida ta yi kwana 7 ba ta sallah saboda larura na mata babu wanda ke ganewa kuma ga kunci na gidan banɗaki ɗaya kuke tarayya da mahaifiyarka a ɗakinta kake wuni babu falo a nan kake baccin rana amma ba ka iya gane shi take sallah shi ne ba ta sallah kuma ba ka iya gane wani lokaci take zama tare da mahaifinka ba ka iya ganewa tsakaninka da in ka ganta da shi sai ka ɗauka kai wata ɗaliba sanayin ajin islamiyya za ta zo ta ajiye abincin ka fita a wurin ba ta ko kallon gidansa saboda me saboda akwai abin da hankalinka bai kai ya je wurin ba ba a bukatar ka sani ko baka sanin ba a wannan halin amma a yau za a tashi a waye gari ku sani fa waɗanda suke wannan auren za a tashi yau gaba ƴaƴansu za su gaji wannan bala'in a cikin YouTube zai tashi wakili yana islamiyya shekararsa 18 ya kusa hada haddan Qur'ani a ce ga bikin mahaifiyarka ya zubar da hawaye duk wannan fa abin da muke sani fa yana nan online ba fa manta zai da shi ba in kina yake suna ƴaƴanki za su gani jikokin kina iya gani jiko in ƴaƴanki na iya gani aure addini yayi karanci bin annabi yayi karanci a aure yanzu an ajiye ma maganan walima a gefe in ma za a yi sai walima ta mata sai an gama cashewa an yi rawa an yi biki an yi dukkan shaidanci da karshe a kira wata malamar islamiyya sai ta zo ta yi wa'azi yau haka bukukuwa suka koma kuma hatsarin shine wai a hakan wai da sunan wayewa ne akwai waɗanda dakikancin su yasa suna fahimtar yanzu wai kaurecewa qur'ani da sunna wai wayewa ne kuma suna da awar su musulmai ne wallahi alazim wayewa shine ka zama bawan Allah na kware shi in Allah yace kai kai annabin sai yace kai kai in suka ce ka bari duk wata wayewa bayan wannan wallahi alazim bata ce babu wayewa sai wannan tsaya inda Allah ya tsaye da kai tsaya inda annabi ya tsaye da kai hukuman da suke da awar wayewa zaka sabu a duniyar ba su yi komai ba ina karatun ne ba su yi karatun komai ba na addinin fa la saddaka wala falla na duniyar ma hayaniya da bankaura suke ba su yi komai da suka yi ba kuma su ne wayayyu ai wayewa shine ka bi Allah an dauka ko ka dinga cewa mu mutanen kauye ne an dauka maka ga sai baka ni ba kauye ne an ce maka mu kauyawa ne eh na kan fada ka tun ce mu mutanen kauye ɗan uwa na kauyawa amma duk inda ka ganni ka ga nayi kama da ba kauye to ai wannan aikin da muke yi wallahi shine wayewa mu zauna mu ga yawa kanmu Allah ya ce annabi ya ce duk wani wayewa a duniya bayan wannan ne kuma dukkan sana'o'in da muke da shi a duniya kowace sana'a bayan wannan sana'a ce babu sana'a da ta kai wannan don ita ce tabbas a duniya kuma ita ce tabbas a lahira shi za ka ga da dadi ba dadi ba mu taba rabuwa da sana'ar ba a kowane hali muke ban ba ma kyaman ka sai mana kan qala Allahu qala Rasulullahi kin zaka so mu akan haka ka so mu idan zaka ki mu akan haka ka ki mu muna godiya da kiyayyar da aka ki mu dan Allah wallahi muna tinkaho da aka ki mu dan Allah akan wannan sana'ar ita muke so kuma ta fi kowace sana'a a duniya kuma da ita muke tinkaho shi yasa baka taba ga mun batta ba kuma in dai muna raye insha Allah ta'ala babu ranar da zamu batta in dai muna raye insha Allah ta'ala a kowane hali zamu ce Allah ya ce annabi ya ce dan mu a wurin mu shine wayewa kuma baka isa ka kalli da muka ce wadannan kauyawa bane ka san ban yi kama da ba kauye ba in kuma kada tin kahon karantarwa shine kauyanci ka zo mu zauna gaba da gaba sai ana gayyatan ka zo nan mu baje a koli me kai na wayewa mu me muka yi na kauyancin in a duniyar mai me kai a duniya da ka zama wayayye mun ka zama kauyawa in kina ga kin waye me kika yi kika zama wayayya mu kauyawa saboda kina fita tsirara shine kika waye in haka ne sai mu ce mentor ki tace akuya da tunkiya dan su ko dan fante ko fan ba sa sawa a cikin su sai rara fice fitowa kudaka duk da ke tunanin wai tsiraifi shine wayewa sai mu ce to yanzu mentor ki ita ce akuya da tunkiya da kariya kuma har yanzu baki so su ba haba jama'a ina muke zamani me muke komawa ne a cikin al'umma ne ina addini muna da shari'a ta qur'ani da sunna muna ta koyi da wata hayaniya a duniya biki yana lalacewa tun a biki duk albarkan aure ya kare aure wata uku shikenan sai kaji an fara yaji shekara dai an yi shika mun tashi mun samu iyaye mu shekaran su 40 50 60 suna hakuri da juna ko mutu ba mu taba jin su ba ko ba mu taba ganin sun kare wani biki sun yi sabon Allah ba kuma mu ba za mu yi koyi da su ba sai mu zo mu furka kirkiran wata hayaniya wai da sunan mun waye haba abubuwan da ake lalacewa yayi yawa haba kaman ba mu da shari'a muna da qur'ani muna da sunna kuma iyaye suna gani ake wannan ina za mu je ne me muke nema ne a rayuwa me muke nema ne a rayuwa da har muna ga wai wayewar mu ya wuce bubi qur'ani da sunna qul in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske ne kuna son Allah fattabi'uni kusoni yuhibbukum Allah Allah ta'ala zai so ku kalmar yuhibbukum Allah asali a lugha ana iya cewa yuhibbukum Allah ne amma saboda balaga da fasahar Qur'ani sai yazo da sigarta yuhibbukum Allah kaga yuhibbukum saboda me ga in shartiya a baya don haka Allah ta'ala zai so ku ita a rayuwa kana son duk abin da ka so ya so ka idan yau ina kaunar aran ma sai aran ma ya kaunace ni to shine ribar rayuwa idan kana son ogan ka na son ka riba ce a rayuwa idan kaga wata kada sonta da aure sai ta so ka turi ba ce, amma lokacin da ɗaya ya so ɗaya ɗayan ya kiyarda ya so ɗayan to sunansa azaba, saboda hadafin shine an tuhibba wa tuhabba. Amma idza kunta tuhib wa la tuhabba fa hadha azabun. Asali malamai suka ce in ka so a soka, idan ka so aka kika to wannan azaba ne. Shi yasa a ayar bata tsaya da cewa da suka ce suna son Allah babu sauran sai ce in kuka so Allah, in daga ce kuna son Allah, idan kuka bi annabi to ribar ku ta farko to Allah zai so ku. To kaga in ka so Allah, Allah ya so ka, ya zama me, ya zama ka ci riba. Amma idan ka so Allah kace kana son Allah kuma Allah bai son ka to ya zama azaba. Don kawai kace kana da awar son Allah amma Allah bai so ka ba ya tsiratar da kai. Me dalili? Saboda Allah yakan kira siffar mutanen da suke shiga aljanna cewa yana son su ne kuma suna son sa. Bai kira ko ba bayan haka ba. So da haka asali shine ka so a soka. Shi yasa wannan shawari nake bayarwa koda ga matasa. Idan wata ta ce tana son ka da aure kaga kai ba ka bukata, kar ka zage ta ko ka aibata ta. Ka mata godiya, na gode da kike so na, ina farin ciki kuma Allah ya miki albarka, amma ki yi hakuri ban shirye niyan yin aure ba. Ina roƙon Allah ya baki mijin da ya fi ni alkhairi, kuma zan ci gaba da miki addu'a cewa duk sa'in da Allah zai kawo wani miji, duk abin da ke sha'awa da ni Allah ya kawo miki wanda ya fi ni a wannan bangaren. Idan kana da hali sai ka kyautata mata, in ɗalibar makaranta ne sai a mata wasu takardu da wasu ɗan kayan sawa ko na buƙaci ka ba ta fi sabilillahi. Wannan yana mace ba ka kita ba. Ita soyayyar nan Allah ne yake sawa ɗan adam, ba bala'in da ya kai wani ya soka dan Allah kai kuma ka watsar da shi ba tare da ka kyautata masa ko da a magana ba. Mafhum? Tayyib. Ai akwai kissa na Barira da Mughis, hadisi ne a cikin Bukhari, hadisi ne na 2283. Barira da Mughis, Mughis mijinta ne. Me ke faruwa? Sai ta zo ta ce ita ba ta son sa, an kai level na ba ta son sa, ba ta kaunar sa. Sai manzo Allah ya ce mata to ikhtari li nafsiki, zaɓawa kanki me yake so, ko zama da shi ko kuma ki rabu da shi. Saboda an ba wa mata dama na khulbi. A lokacin sai hankalin sa ya tashi da ji manzo Allah ba ta zabi. Mughis yawo yake binta kasuwa kasuwa yana kuka yana binta, don Allah ki hakuri, don Allah ki so ni, don Allah ki hakuri. Haka yake binta yana kuka. Sai manzo Allah tsira da aminci tabbata a garin sai yace mata umkusi ma aho ki dauna da shi, sai yace manzo Allah a amrun hadha aw faqat tushiru ilayya shin umurni ka mun ko kuma kawai ka ban zabi ne? Manzo Allah yace a zabin ki ne ban umurce ki ba. Sai in umurni ne fa sam'an wa ta'a, in ka umurce ni zan koma, amma in kuma kawai ka ban shawari ne to gaskiya manzo Allah ba na bukatar sa. Ya wahala matuka da gaske akan kaudar Barira ita ko ba ta son sa. Hadisin iya Bukhari hadisi da 2283. Babu wahalar da bai sha ba. Da wannan malamai ke kafa hujja da cewa to akwai bala'i, ɗaya na son ɗaya, ɗaya baya son ɗaya. Shi yasa a duk inda wata ta soka ko kuma wani ya soki, dan me yace dan Allah yake son ki, kuma akwai alamar dan Allah yake son ki, ko da ba zai yi ba karki walakanta shi. A kyautata lafazi, a masa nasiha, a kuma wasa addu'a ta fatan alkhairi. Kai kuma idan aka baka hakurin ko aka bada hakurin, kar kuma ka ce kai fa sai an yi abu. A'a, baya yiwuwa. Aure sai da soyayyen, kar ka matsa. Allah yakan hada kowa da rabonsa ne, Bahaushe yake wani hanin ga Allah bai wani. Don haka sai ka dauki abin da sauki, shine yuhibbukumullahu, kuma to Allah ta'ala zai so ku. Sannan na biyu, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah zai gafarta muku zunubanku. Dalilin me? Menene na farko? Fattabi'uni, mu dawo kai. Ai qul in kuntum tuhibbuna Allah, in da gaske kuna son Allah, fattabi'uni. To yanzu mu dawo kansa. To ku bi ni, in kun bi ni ku samu riba biyu: na farko soyayyar Allah, na biyu gafarin zunubai. Fattabi'uni, bin annabi wajibi ne. Shaykhul Islam rahmatullahi alayhi yana cewa laqad amara Allahu azza wa jalla bi ta'ati rasulihi fi akthar min 30 mawdian fi al-Qur'an. Yace Allah ta'ala yayi umurni a bi annabi a cikin ayoyi ko wurare daidai sama da guda 30 a Qur'ani. Duba majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 19, namba na 103. yace Allah yayi umarni a sama da wurare daidai 30. Yanzu da Allah abin da yake komai ko da muhimmanci a duk Najeriya, akwai wani abin da aka maimaita shi over 30 times a constitution? Ina kai lauya anan ya gaya mana. Amma dokar kasa akwai abin da aka ce sau 30 ana maimaita umarni daya, sama da 30? To fa bin annabi a cikin littafin da babu kuskure a cikinsa, wahayi ne daga wurin Allah, kuma ba doka ce ta dan adam ba, wannan doka ce ta Allah. Sama da wurare 30 Allah yake gaya mana mu bi annabi, mu bi annabi, mu bi annabi. Dukkan abin da ya kawo mana mu karba, abin da ya hade mu mu bari, duk abin da zamu yi mu tabbatar annabi shine role model din mu. Ba mu da abin koyi kamar su a duniya, har ma ba mu misali ko kaya da yau.
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
وَلَمْ مِثَالِي لِيَقْوَى يَا لَيَا سُرَةُ الْحَشْرِ آيَةَ بَقْرِي الله تعالى يتمنى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ مَا إِنَّا تُفِيدُ الْأُمُومِ. Dukkan wani abin da annabi ya zo muku da shi daga wurin Allah na shari'a ya ce me, fakuruhu, karbe shi hannu biyu, ba ku riƙa masa riƙon sakainar kashi ba. Wa ma nahakum, abin da ya hane ku daga gare shi ya ce fanta ku hannu. Don haka duk duniya ba ta da abin koyi, ba ni da abin koyi da ya wuce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma wallahi wayewa shi ne mu bi shi a wajen cin abincinmu da iyalanmu, mu bi annabi da hannu yake cin abinci, ko kuma in bukata ta kama kana iya ci da cokali amma da hannun dama. Cin abu da hannun hagu ya hana ce kada a yi. Shan ruwa a tsaye ya hana, idan za ka sha abu ana so ka zauna ko ka yi me ko ka tsuguna. Min babin misal, shiga banɗaki ka shiga da kafar hagu, idan za ka fito ka yi da me kafar dama. Duka wannan karantarwarsa ne. In za ka kwanta bacci, kwanta a bangaren dama, ka karanta addu'o'in da yake karantawa. Duk abin da ya zo mana da shi mu yi koyi da shi. Haka aure ya karantar da yadda ake aure. Ɗauki littafin Adabu Zifaf na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi, ka ga yadda aka yi biki a sunna. Amma yanzu duk waɗannan duniya ta ɗaga mutane gindi, an manta da su. A haihuwa ka duba tufatul wajhi a kamil maulud na Sheikhul Islam na Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, haihuwa da duk ladabban haihuwa an karantar a ciki, zaben suna an karantar a ciki. Babu wani abin da muke bukata na shariyar sa da malamai ba su rubuta mana da kawai zamu dauka mu duba ne mu aikata ba. Mafhum? Tayyib, da aka fattabi'uni yuhibbukumullahu, Allah zai so ku. Kaga idan kuna son Allah, idan muka bi annabi Allah zai mana abu na abubuwa biyu. Na farko Allah zai so mu, na biyu zai gafarta mana zunubanmu, shine wayyadi fir lakum zunubakum. Malamai suka ce gafarta zunuban nan, idan muka bi annabi sai mun ce Allah gafarta mana ya gafarta mana, ko kuma kawai automatically Allah zai gafarta? Malamai suka ce dukkan biyu haka ne. Amma na biyun, idan ka bi annabi ko da ba ka waiwai su zunuban ka ce Allah ya yafe ba, matukar kana kokarin bin sa to Allah yana yafe maka. Saboda me? Saboda ayyukan kwarai suna goge munana, suna tafiyar da munana. Aran ma za ka ba mu misali.
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ.
جزاكم الله خيرا.
إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
بحوشي تو باء رسى نونو أرجع حتى كما باء رسى روى أفوجي كما رد باء رسى آية a wurin aran ba. Ni ɗaya da ne ba, kawai misali ya kawo mun har guda biyu. Aya ta farko wata sura ya kawo? Suratul Hud, Malam Isa. Aya ta nawa? Aya ta 114. Haka ne. Aya ta biyu? Suratul Furqan. Aya ta nawa? Ta 70. Aya ta farko muhallishi shi ne ƙarshen ayar. Da Allah ya ce innal hasanat yuzhibuna sayyi'at cikin suratul hud aya ta 114 kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana kaga automatically idan kana kurakure sai ka fara gyarawa kana yin ayyuka na kware waɗannan ayyuka na kware na kankara kurakuren koda baka dawo daga baya ka ce Allah ya kai mini ba automatically kyawawan ayyuka na tafiyar na shafe munana aya ta 2 shine me suratul furqan aya ta 70 kenan shine illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wanda ya tube imani ya aikata aiki na kware sai ce fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat masu wannan siffa Allah yakan canja musu munana da kyawawa malaman qur'ani suka ce anan kan ma Allah yakan tafiyar da zunubin idan guda 50 ne sai a ba mutum lada 50 din yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat wa kana llahu ghafurur rahim wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataba saboda ne saboda aiki na kware shi kansa tuba ne zuwa ga Allah don haka wallahu shi Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne a wannan aya akwai sunayen Allah guda uku na farko Allahu yushibun tuhibbuna llaha na biyu ghafurun na uku rahimun don haka Allah al-ghafur ar-rahim na'am
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
قل كشي أطيعوا الله والرسول كيو ألا طاعة دمن ضنصة فإن تولوا إن كنجوا يا دبايا فإن الله للي ألا لا يحب الكافرين الله بايا صن كافري إن كن جويا دا بايا الله بايا صن كافري وانا آيانا دا أنا قال تبايا قل سيشي أطيق الله كيو الله بيايا بيايا دو أبن دا أكتش كويشيني كبادة كي كوي إن أنشي يكا إن أنشي كبالي كبالي دو هكا قل شما فئل الأمرني وفائله دمير مستقل تقديره أنت قل anta atiullah ka gaya musu kai annabi ko kai ne karatu atiu allah fi wa allah biyayya wa ati war rasul da manzonsa kaga anan ba a maimaita atiu ba sai aka ce war rasula malamai suka ce li anna ta'ata rasul muwafaqa li ta'ati allah azza wa jalla li anna rasul yutaba limadha لأمر الله عز وجل بذلك أي أنا بن النبي ندن الله ياتي أبي النبي ونلوغة الله ياتي أطيع الله وأطيع الرسول أرى ما بعمل مثالي
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم زوا قرش محل شاهد الله يتي يا كو با سو ايماني كو بي الله كما سي يتي واطيعوا الرسول مالبي سوكا سي بامبانشين كان دا نان ورن بامبانشين دي كي دا علاقه دا ياري ني دا كما توكيدي نا قراني سبودا قل اطيعوا الله والرسول كو بي الله دا منزن ناسا kaga me yake nufi shine ku yi wa Allah ta'a ku yi wa manzon sa ta'a amma ana bin annabin ne don an bi Allah anan qul atiullaha shine ku bi qur'ani ko kuma ya ayyuhal ladina amanu atiullaha ya kuma fi imani ku yi wa Allah biyayya shine qur'ani wa atiur rasula shine ku bi me ku bi sunnar manzon sa ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula cikin suratul nisa aya ta nawa aya ta 59 aya ta 59 kuma cewa in an ce qul atiullaha war rasul anan da aka fada cewa bin annabi yana bin Allah ne aran ma ba da shi ka nemo mana aya
man yuti'i rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama awsalnaka 'alayhim hafiza
man yuti'i rasul faqad ata'a Allah wanda ya bi manzon Allah to hakika ya biwa ya bi Allah to zaka duka magana ɗaya ne wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah wannan cikin suratul nisa ita ma aya ta 80 jazakallahu khairan aya ta 80 ko kuma wa ma arsalna min rasulin illa bi yuta'a bi idnillah ita ma nisa aya ta nawa aya ta 64 kaji gonin aran ba Allah ya maka albarka aya ta 64 haka ne to daka bin annabi bin Allah ne shi yasa dan an ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wannan ba bambanci me dalili saboda bin annabi bin Allah ne bin Allah bin annabin Allah ne mafhum daka ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah din biyayya fa in tawallu din kun juya da baya kuka yi musu biyayya fa inna Allah lalle Allah la yuhibbul kafirina baya son kafirai mutanen da suka juya wa dokarsa baya abinda wannan ke bayyana mana shine rashin bin Allah da manzon Allah kuma yana iya bata aikin mai aiki gaba daya idan an ce ka bi Allah da annabi sai mutun ya ki bin su to rashin bin su kamar yadda bin su ke sa mummunan aiki ya zama kyakkyawa to rashin bin su kuma yakan sa mummunan aiki ma a kyakkyawan aiki ma a barar da shi ya koma mummuna saboda rashin bin Allah da annabi yana bata aiki za ka yi ba misali a ran ma
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا كو جماعة دوخي إيماني كو بي الله كو بي منزل الله سيسي كو مذكر كو بات أيكم دمني da rashin bin Allah ko bin annabi akwai matakin da ke sa a yi ridda idan mutum ya yi ridda kuma dukkan aikinsa ya lalace kuma wallahi asbab na ridda suna da yawa daga mutum ya yi ridda ayyukansa duk sun lalace ridda na iya sake iyalinsa take ta sako in sun kai biyu ko uku duka suna iya sakuwa aikin haji da ya lalace umra da ta lalace dukkan azumin ramadan da aka yi idan an yi ridda sun lalace saboda mai gaba ɗaya aiki yana lalacewa da ridda ridda na bata aiki ne gabaki ɗayan aiki yana lalacewa babu wani aiki da ke saura don haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum kar ku bata ayyukanku wannan wani sura suratu muhammad aya ta nawa aya ta 33 aya ta 33 ko kuma zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum ita ma suratu muhammad aya ta nawa aya ta 8 ko ta 9 aya ta 9 yawa ba zai zama 8 ba don haka aiki na kwarai yana tantare mana munana in ka dauki sahabbai irin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ai sun yi abubuwa da yawa a kafirci a lokacin jahiliya amma da suka shiga musulunci al-islamu yajibu ma qablahu sai suka zama a musuluncin sune na musamman khiyarukum fil islam khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam da suka shigo musulunci sai duk waɗannan ayyuka na da suka yi na bayan sai Allah ya mayar musu na alkhairi wasu kuma a musuluncin suka yi ridda aikin ya lalace yasa ridda tana da hatsari in mutum yayi ta kusan komai yana komawa zero ne komai sai an sake shi sabo ba abin da ya kai imani da Allah muhimmanci ba abin da ya kai shi fada duk abin da zamu yi imanin mu da Allah shine number 1 addini da Allah ya bamu ba wanda ya kai shi ni'imar musulunci babu wata ni'imar da a duniya ta kai wannan babu ita ya zama kowace irin ni'ima ne a duniya kana hakura da ita idan ba za ka yi hada ta da musulunci ba musulunci shine aulawiya naka is your priority and preference mafhum sai saboda karancin lokaci ina ga yau kuma darasi ne na farko sai mu dakata a nan wurin Allah ta'ala ya ba mu ikon bin annabinsa ya kara mana kaunarsa da biyayya gare shi Allah ta'ala ya ba mu ikon bin sa sau da kafa kuma ya samu a cikin bayin da suka dauka bin annabi wayewa ne kuma bin Allah wayewa ne subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم